To a'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan shiri na musamman na takamaiwa wanda kuma nake shi a nan birnin tarayya Abuja, Nigeria. Lokacin da Nigeria take cikin wani mawahacin hali na yaji aiki da aka fara kusan ko ina yau ranar da muke wannan daukan wannan shiri wato uku ga watan Yuni na shekarar 2024. Ina tare da manyan sanatoci ko kuma ƴan majalisar dattawa guda biyu na Nigeria wanda zamu yi wannan tattaunawa. Da farko muna tare shi tsohon mai shiga wannan fili don ba yau ne Senator Aliyu Ahmed Aliyu Wadada ya shigo wannan shiri din ba. Ya taba shiga shirin nan shekaru da yawa amma mun manta da waye wannan fama, amma da yau zai sake wata fama din. Sannan wato wani abu da zan gaya muku game da shi Senator Ahmed Aliyu Wadada shine a dacen rikakken dan jam'iyyar APC ne, sai aka bata mishi rai a zaben fidda gwani da aka yi a jihar su ta Nasarawa Kefi, sai ya fice ya koma cikin jam'iyyar SDP. Jam'iyyar SDP nan a zaben da aka yi na February na shekarar 2023, Senator Ahmed Aliyu Wadada ya abin mamaki, ba wai ya kada yan jam'iyyar APC da PDP ba. Abin ban mamaki shine a lokacin shugaban jam'iyyar APC na Najeriya baki daya Senator Adamu Abdullahi dan wannan, ba wai dan wannan jihar ta Nasarawa bane, dan wannan yankin nasu ne, duk ya hada aka da su kuma Allah ya bashi nasara ya dawo a cikin majalisar dattawa. Senator Ahmed, barka da zuwa.
Gode.
To a ɗaya bangaren kuma ina tare da Senator Babangida Hussaini. Senator Babangida Hussaini na farko ba sarakin gargajiya ne daga jihar Jigawa, shi ma a cikin watan February, muna maganar Senator Ahmed ya ci zaben sa a watan February na wacce shekara, shi kuma a watan February wannan shekara ya cika shekaru 60 chip a ran 6 ga wannan wata na February din. Kamar da nace, ba sarakin gargajiya ne, kuma tsohon babban ma'aikaci ne na gwamnati wanda ya rika yin mukamai da yawa da suka hada zama permanent secretary a ma'aikatu daban-daban da suka hada da ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar inajin ayyuka ce ko da gidaje. To ba da bayan haka yana da wasu manyan digirori guda biyu da suka hada da wanda ya samu a Jami'ar Ahmadu Bello da kuma wanda ya samu a kwalejin horar da sojoji ta Kaduna, wato NDA. Amma ba kai soja ba, ko kai soja?
Ba ni soja ba.
To ina muku barka da zuwa. So kamar yadda nace daga jihar Jigawa shi Senator Babangida yake, kuma kamar yadda muka ce ba sarakin gargajiya ne. To kamar yadda nace, bari in fara da kai Senator, tunda kai daga jam'iyyar APC ka fito mai mulkin Najeriya, ya muka zo muka samu kamar cikin wannan hali na yau ba aiki a Najeriya, ma'aikata suna yajin aiki, ba hanyar tafiya, ba bankuna, ba ma'aikatu, ba abubuwa da yawa. Ta Najeriya ta zo ta samu kanta cikin wannan hali?
A'udhu billahi min al-alamin shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wato ina godiya da wannan dama da aka bamu domin mu bayani akan yanayin halin da kasa take ciki. A shi dai magana musamman akan wannan yajin aiki abu ne wanda ya biyo bayan rashin daidaituwa tsakanin wakilan gwamnati da kwamitin da gwamnati ta kafa da kuma su kungiyar ƴan kwadugu, kuma duk kokarin a shawo hankalin su domin su fahimci illa da hadari da yake tare da yajin aiki, to ba ke ga nasara ba, amma dai ana magana.
Amma Senator Babangida, ba yau ake ta takaddama tsakanin kungiyoyin kwadugo da gwamnatin tarayya, musamman wannan sabo gwamnati ta Tinubu. Ina jin kungiyoyin kwadugo sun ba gwamnati wajen wata daya ta yi tunanin abin da suke so ta yi. Fi sabilillah, idan ka dubi abin da suke takaddama kan shi na karamin albashi na 30,000, idan aka dubi halin da Najeriya take ciki yanzu, ba kudi ne da zai ishi mutane ba. Ba ka ganin gwamnati ta yi jan kafa wajen kokarin warware wannan abu?
To gwamnati ai ta yi kokari, domin an kafa kwamiti wanda ya jawo memba daga ko ina da dukkan wanda yake da ruwa da yake a harkokin albashi na kasan nan. Kuma kwamitin nan Malam Bukar Goni Aji, tsohon shugaban ma'aikatan kasa gabaki ɗaya, shi yake shugabantar shi. Kuma su ma ƴan lebo din suna da wakilci, duk da su shiga su fita a shawo kansu a roƙe su, su suka dinga ɗaure wannan tafiyar wannan kwamiti wanda ta kai matsayin da ba su iya kammala aikin su ba. Amma mun tabbatar da cewa gwamnati tana da kyakkyawar niyya, musamman ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta yarda da tuntuɓar kowa da jawo kowa domin ya bayani ya faɗa abin da ke zuciyarsa. To amma dai kamar yadda na faɗa, dama shi ai idan ana zama irin wannan, dole ne wani zai yi fushi ya tafi, wani zai yi fushi ya dawo. Mun tabbatar da cewar irin bayanan da ake musu da kuma irin jawo hankalinsu akan illar wannan yajin aiki, mun tabbatar za su dawo, za a zauna.
sanarwa a matsayinka na jam'iyyar adawa ta SDP, me na kura ayi game da abin yajin aikin nan da ake da abin da ya janyo shi?
To, a'udhu billahi samiul alim minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, muna godiya da wannan dama da muka samu. Wannan maganan jam'iyya da nake ciki ta adawa, akwai maganan da adawa ma ba ta cikin ta. Magana ce bayyananniya ta gaskiya. Kai da komowa kan wannan yanayi da ake ciki tsakanin committee da gwamnatin tarayya ta sa mai shugabannin Kwadago, kungiyar Kwadago, amin. Magana ce ta yanayin da ƙasa ta samu kanta. Rayuwar haƙƙin gwamnati ita ce ta kare rayuwar 'yan ƙasa da dukiyoyin 'yan ƙasa. Baka iya kare rayuwar kowa cikin yunwa da wahala. To, yanayin da ake ciki yau, kondon tumatir, kudin da ake magana ta albashi 30,000, amin, menene minimum wage, mafi karancin albashi 30,000 yau a yanayin da muke ciki a Najeriya, ba ta wa kowa komai. Kuma babu shakka, kamar yadda dan uwana ya faɗi, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo da kyakkyawan manufa da kudurori da yawa da za su inganta da rayuwar dan adam. To, amma a gani a ƙasa shine su waɗannan suke magana. Ga yanayin da muka samu kanmu, saboda haka gwamnati ta yi wani abu kan albashi mafi karanci da za a ce ɗan ƙasa ya samu, an je an komo an kai har 60,000. 60,000 fi sabilillahi ba ta yi ba, don ka duba 60,000 a kwana 30, in ba ma yanzu kamar gwamnatin shi da ta zo da wannan manufa na credit scheme, ba da bashi dama da ɗan ƙasa zai iya neman bashi ba. Shi wannan ba haka ba mai albashi fa da kake magana, a 60,000 zai biya asibitin kansa da na iyalinsa da kuɗin makarantar 'ya'yanshi da cefanen gidansa da transport da tafiye-tafiye na zuwa aiki da dawowa da sauransu. 60,000 in ka duba ba ta yi ba.
Mata, nawa kake ganin zai shi ma'aikaci a ƙarancin albashi?
A ƙarancin albashi kada a ba wa ma'aikaci a ƙasar nan ƙasa da 150,000. Ni a
tunanina.
Wato, kafin kai ga wannan gwadabin faɗin abin da ya kamata a ba ma'aikaci, a yana da kyau mu yi wa kanmu da ƙasar mu adalci. Tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya raunu tun daga cutar COVID da aka yi ta shekarar 2020. Har yanzu ba ƙasashen da suka murmure daga wannan musiba da aka fada. Zan ba da ƙaramin misali. Ƙasar Saudi Arabia gabaki ɗaya mutanenta mutum miliyan 40 ne, kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi fitar da gangan mai kullun a kowace rana. Kowa ya san irin daula da cikin jin daɗin da 'yan ƙasar Saudi suke ci, musamman mutanenmu da suke arewa da suke ba Saudiya sun sani. Nawa suke biya haraji a matsayin VAT, value added tax? Kashi 15% daga cikin 100 ake biya. Nawa muke biya a Najeriya? Kashi 7 daga cikin 100, 7.5 muke biya a matsayin VAT.
Amma sanata babangida, abinda ke da rudani yayin da albashin yana nan ya cire shaka yanda yake bai motsa ba, tsadar abubuwa tana tashi. To, ya taya mutumin da ba ƙara masa albashi ba, kuma tsadan abubuwa na gero yanzu in ka dubi kuɗin buhun shinkafa ko gero ko kuma kuɗin litar mai a lokacin Buhari da ya je shilla zuwa sama yanzu a cikin Tinubu ai ba ɗaya bane. Amma albashi
wannan gaskiya ne, bana cikin waɗanda suke kin a ƙara albashi. Wajibi ne a ƙara albashi. A in ka duba abin da ake kira consumer price index, yanda tafiyar kuɗaɗen kayayyakin masarufi ne gobe ke tafiya. Hailo, in ka dubi inflation, wato tsadar kaya, ta kai kashi 33.4 a watan huɗu da ya wuce. Wannan gaskiya ne. Amma ni kullum abin da nake magana, bana goyon bayan mu rinka kallon ƙarin albashi a matsayin shi ne yanda za mu inganta rayuwar mu.
Hanyar samun abin masarufi na ma'aikata,
a'a, ba ita kaɗai wace ba. Wato, idan ka duba kuɗin ina suke tafiya? Asibitoci, makarantu, ruwan sha. Idan gwamnati ta maida hankali kan yin waɗannan abubuwan, ya zama cewar ma'aikaci zai iya zuwa asibiti ya samu magani idan iyalinsa ba lafiya. Ni a wurina shine abinda 'yan Najeriya za su matse gwamnati, su tsaya akan gwamnati da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya, akan a bamu waɗannan kayayyakin, a kai waɗannan kayayyakin, a tabbatar da gwamnati ta sa kuɗi a ɓangarori wanda za su taimaki rayuwar mutane. Kamar tsadar tumatir da ake magana, ai tumatir dama duk shekara haka yake. idan damuna ta zo yana yin tsada to me kamata a yi a samu hanyoyin da za a yi preserving din shi wato a samu kamar
tanadinsa
yanda idan lokacin tsada ya zo sai a fito da shi abin da ya kamata mu maida hankali wajen sa kuɗi a wayannan bangarorin ne ma'aikata gabaki ɗaya ne muke da su miliyan 1,200 ga muke da su gabaki ɗaya ƴan Najeriya miliyan kusan 200 da dori sun ta'allaka sun dogara akan gwamnati ba wannan ma'aikata guda biyu ba ni kullum magana ta ita ce wayannan social services da ake bayarwa ilimi lafiya ruwan sha wannan idan gwamnati ta maida hankali akan su kuma ta dauki kudin ta ta saka a bangarori wanda za su sama wa mutane yaran mu matasa aikin yi ina ga shi yafi mana amfani da damun kanmu da kan harkar
albashi
babu shakka abubuwan da ya fadi haka suke amma kamar yanda yace Saudi Arabia kudin menene value added
ba
darajan cinikayya kenan ko 15% haraji da ake biya kashi 15 ne cikin 100 nan kuma kashi 7 kawai amma kashi 7 din mu yafi karfin kashi 15 din su don su miliyan 40 kawai yace mu na miliyan 200 ne da kusan 50 saboda haka kaga yawan masu biyawa sun fi yawa anan saboda wannan ba dalili bane na da zai za a ce ba za a karawa ma'aikata albashi ba especially da wannan gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu kokari ake a yaki cin hanci da rashawa mutumin da yaje aiki cikin yunwa cikin damuwa ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce to fa magin nan fa ya kare ko gishirin nan ko manjan nan kuma ya je wurin aiki yana da tunani ina za a samu albashi ko ta kare ko tana da nesa wani yazo mai mummunan yanayi yazo masa da tunanin ga wani abu zai bashi don a koye wata file ko a juya wata file abin nan zai yi don neman rayuwa abin da ya kamata shine yanda ya fadi idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar dan adam kamar yanda ya fadi makarantu asibitoci hanyoyi titi don in aka samu titi masu kyau
amma ya ga amini abin da yake ne biyu ba baki wannan ababan ba sai saba albashin bai saba tsada na ƙara karuwa ina mutum zai sa kansa a kasan nan ne
to shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta manta albashi ko miliyan 2000 aka bawa aka bada ba ta isan dan
wato mai girma senator ina so in shigo a wannan yanayi ƙarin albashi kamar yanda magana ka ta ƙarshe kace bai taba maganin matsaloli na rayuwa ba mu fara daga
ubu yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi shi yasa take sunanta ma ko a Hausa albashi
certificate din bashi mu fara da udoji a wannan 1972 mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke gidan da babu mota an yi mota gidan da babu babur an yi babur inda babu amarya an kara duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ma sabuwa ta
wuce
a lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce udoji in riga sabuwa aka sa sai mu ce udoji yawa to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba aka zo aka ƙara sake review na albashi aka yi na IBB na baban gida aka yi na Abdulsalam duka waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba ban ce kara ƙara albashi ba amma da za a ƙara kashi 100 akan 100 daga cikin abin da muke magana ba zai maganin matsalolinmu ba matsalolinmu mu kai magani asibiti a inganta rayuwar al'umma makarantu a gyara makarantu
yanzu kai sai baban gida kai babban manomi ne duk wanda ya san ka san kana da shaka da dai kana sha'awar harkar noma zama da abinci da sauransu abincin nan ba wai babu shi bane amma ai wuya kai ga talakawa ya ba nake so mu gane shin ana ta magana albashi mutanen da ba su aiki da gwamnati ba wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya sayar sannan su za su samu abin da za su ba ma'aikata bane so akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai daban
akwai dalilai talauci da yake a ƙasar mu dalilai ba su ce guda biyu ko uku ba dalili na farko tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya raunata.
Amma abin da ne yake samu na kudin shiga ya rabu ne sosai,
ya rabu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da OPEC kungiyar fitar da mai na duniya ta baya ta ba Najeriya ganga miliyan 2.2 ta bata a rana. No muke fitarwa har a yanzu haka a yau dinnan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan 1.3 ba ganga miliyan 1.3
yanda kungiyar mai na Najeriya suke ba wa gwamnati ba. Amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in banda ita NNPC kawai da zata zo ta faɗi cewa kaza ne, amma ƙarya ne abinda ake samowa ya fi haka.
Ai muna aiki da abinda aka bamu a zahirance,
amma abinda za a bayar a zahirance a rubuce daban ta bayan gida kuma
mun san wannan. Ai kowa ya sani gashi ne na fita a jarida zaka ga an fasa pipe an fita da mai an saci mai an fita da shi an ba inda ba man Najeriya ba ya shiga. Wannan gaskiya ne, amma dai mu muna aiki da abinda aka bamu domin ai mu da tije ne. Muna aiki da abin da aka bamu a rubuce kuma aikatar gwamnatin nan NNPC din aya kasan mu take domin mu ne wakilan jama'a. Idan akwai matsala a gare ta wajibi ne haƙƙin mu ne aikin mu ne mu je mu tabbatar
da haka. Tinubu ya cika shekara daya a watan da ya gabata da hawan wannan mulki. Wannan matsalar da take ƙara ta'azzara ta rashin karamin albashi ta rashin warware wannan matsaloli tashi tashi an kula da sauransu mu dubi ita shekara daya ta Tinubu don kafin ya zo ma shi ma kansa an ce ya gaje su daga cikin matsalolin. Amma matsalolin mamakon su waka da aka samu sabon gwamnati sai su karuwa suke. So idan ka dubi shekara daya ta Tinubu a matsayinka na wanda yake cikin jam'iyyar kudi da shi, amma kuma da tunanin halin tunda kai ba sarakin mutane ne, wannan abu ne da yake ya sha bamban da harkar siyasa. Bismillah, kana ganin Tinubu zai maki nawa zaka iya bashi in daga cikin maki 10 ko daga cikin maki 100 maki nawa zaka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya?
Wato ka dauka ka bada maki da za a bani
ina so a bani
dama sai in dauki ba siyasa ba ce wannan. Ai magana gwamnati muke yi, magana al'umma muke yi, kuma magana ci gaban kasa muke yi.
Ba ya kamata ka bar wannan babban dalibin maki
ba. Zan bashi amma kafin fara bashi maki ina so duk abin da zamu yi wa kanmu mu yi junin mu adalci kuma shi ma mu yi masa adalci. Inda muka kalle shi a matsayin shugaba mun san ya shigo da kyakkyawan niyya, mun san kuma ya shigo da kurruka da yawa, ya shigo da kurruka da yawa.
Da Allah mai abin nan mutanen Najeriya suna jin kafa
suna ji na
maki nawa za ka ba wa cikin 10 ko cikin kashi 100 ga Tinubu in ka bashi 10 ma duk na san kana
kamar yanda na faɗa a bude shirin ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba. Wani abun fara shi ake so ta gwamnatin mata ida kamar yanda akwai gwamnatin ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su. Akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su. So haka a shekara guda yayi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayin sa na shugaba. Ya an samu nasarori. An samu nasarori.
Zaka bashi maki mai yawa amma wajen kasawa da yake jam'iyyar kuɗi ne ba zaka bashi ba ko kidewa.
Wajen gazawa.
Ba fara da nasarori ne, wannan nasarori ya samu.
Nasarori na farko a shekara ta farko wannan janye duk da mutane za su ga cewar dunkule kafin tallafin man fetur dunkule foreign exchange wato kamar da black market darajar kudaden ƙasa waje. Wannan abu ne mai kyau domin kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kullum ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gwamnatin ta sai da kayanta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta ɗauki kuɗi ta baka ka zo ka buɗe shago kana sayarwa. Babu inda ake haka a duniya sai Najeriya. Wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da wato rashawa da cin hanci corruption a system din. Idan mutum kana da sha'awar ka kai ɗanka ƙasar waje karatu ko ɗan yatsan ka ya ce kana so a je a sa maka bandeja a asibitin ƙasar waje ɗauki kuɗin ka je kada kuɗin ka babu dalilin da gwamnati za ta ɗauki kuɗin ta.
Kai na san ba za ka yi wata wajen ba da maki ga Tinubu ko ko
ba kuma duk abin da zan faɗi ni zamana a nan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyar adawa ba. APC tana jini na har yanzu amma kamar yadda na fadi in aka gama zabe gwamnati ba magana bace ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni Ashewaju Bola Ahmed Tinubu gwamnatin sa zan bashi kashi 40
daga cikin 100
kashi wato na ma saboda dai na zaman to conservative in ba haka ba sai na ma bashi kashi 50 cikin 100 kuma ga dalilaina da farko tukuna gwamnati abinda ake so da gwamnati shine ɗan ƙasa da dadi ko ba dadi su fahimci me ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da ɗan ƙasa gwamnatin Ashewaju Bola Ahmed Tinubu kowa ya san direction ɗinta ko da dadi ko ba dadi an san direction
me direction ɗinta
direction ɗinta shine yanda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma
alƙiblanta
kenan kuma ka san idan abu sabo yazo wanda suke jin dadin tsohon yanayi ba su yarda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin dadin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yarda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da policies in gwamnatin sa
to a gurin ka a matsayin ka na dan jami'a me ka sa tunu a shekara daya din nan a ina da ina ya kasa tunda ka bashi kashi 40
to inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da menene exchange musayan naira da dala har yanzu ba samu hankalin wannan ba
me yasa
kuwa don yanayin da aka dauko ba yanayi bane na sha fadi ko a cikin
tun jawabinsa na farko yace shi ya koyar zai bar naira ta je ta samu kanta darajar kanta a kasuwa
yawa to idan aka yi haka amma naira ta samu kanta darajar kanta a kasuwa wannan sai mun ingantar da masana'antunmu muna kera abubuwa da za a rinka fitar da su kasan waje don mu samu kudin kasan waje ya shigo mana
ko da Buhari ya tafi naira 700 ne a dala yanzu 2500 ne
eh saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne take ciki
sanato ke ina da matsalan ya kawo misalan duniyan nan da kuke so
ina so in kawo misali ne
na
yanzu misali kan magana tsadar abinci da kake yi magana tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci abubuwa ne bayyananne mu da garuruwan mu suke boda wanda muke wakiltar kananan hukumomi da suke kan boda din rana kan iyaka din rana mota wanda suke cewa giwa bata fitar daga yankin mu ba misali ko mai gatar ko kon ta bi ta kazaure ta wuce daura ta shiga kongolan ta shiga Niger akalla a rana mota 30 za ta tashi abincin nan namu fitar da shi ake yi abincin Najeriya shine zaka ganshi har Central African Republic da dawamu da zoko da barkono duk wani abu na kayan nau'in noma mutane suna noma duk da matsalolin tsaro da muke da shi a kasar nan ana noma kuma da abinci amma babban matsala shine bodojin mu da mun kasa tare su mu hana wannan mummunar dabi'a ta smuggle da ake fita na kayan abinci na farko kenan na biyu a bangaren noma a wato kamar kai ne kana da mutum 10 to ya dace a ce akalla mutum 3 zuwa 4 zuwa 5 ka tabbatar cewa ka biya bukatun su sauran waɗannan da baka iya biyan bukatun su ba ka san yanda zaka yi kai shirin na gaba a halin da muke ciki
yanzu a magana naira da Alhaji Ahmed Wadadi ya kawo
na'am
muna magana cewa lokacin Buhari bata kai 2000 ba yanzu ta kai kusan 250 kuma ga alama yau ta tashi ta fadi ashe wannan dabaran da Tinubu ya so ya fito da shi na cewa ya bata ta je ta samu kanta daraja dabara ce ingantacciya kuma sannan na biyu wani lokaci kakan ga ana kama masu canji da waye-waye kamar ana so a ɗora laifin kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira a kansu so tunda wannan dabara ta tudu buɗin ba ta yi ba yanzu sai yaya kenan
to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma 'yan canji ba su ne matsalar canji ba
masu canji
wato kamar abinda zan ce maka kamar ciwon kai ne a jikin mutum. Shi ciwon kai ba cuta bane ba, alamun wata cuta ne. Babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewa kamar yanda yayi magana mu daga gida local production productivity wato yawa abinda muke sarrafawa. Kowa ya san lokacin da a Lagos muna da Volkswagen of Nigeria suna motoci, a Namco suna Mercedes, Steyr Abuja suna yin tantayi da tifofi, Fiat a Kano suna tantayi da motoci, Peugeot a Kaduna suna yi, muna da kamfanin Berek, muna da kamfanin Michelin, kamfanin nuka iri-iri. A watan wannan da ya wuce na April, a alƙaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a Bonfai da Sharaɗa ta Kano kadai saboda na farko tsadar wuta, na biyu tsadar kayan aiki, na uku tsadar dala. To amma magana ita ce wato abu ne mai kyau a ban naira ta samu darajar kanta da kanta. Wannan zai ƙara ba wa 'yan Najeriya dama su ƙara kokarin faɗaɗa.
Amma ne
yanzu misali kamar a noma, amfanin gona na daraja, mai manomi zai sai ƙara faɗin gona.
Amma mu abinda muke ji yau kuma a Sanata Ahmed batun faɗo daraja naira din nan da kuma kwatancin ƙarfinta da su kuɗaɗen ƙasashen waje, muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin Najeriya CBI kenan. Kun yarda da wannan ko da kuke gindin maganin?
A'a, ban yarda laifi duka yana ƙarƙashin CBI ba.
To su wa kuma suke da laifi?
Yawa,
CBI yana da wani laifi?
Well, CBN ban tsammani idan za a duba yaya ake kowane currency kudin kasa yaya take samun karfi, yaya karfin take raguwa, ba za ka sa kila CBN din a ce
idan dabara tuno na abarta ta je ta nemo darajar kanta ba ta yi ba, sai wani dabara kuma
babu wata dabara. Duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba, kamar yanda na faɗi da farko shi ya ƙara bayani ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa duk wata kuɗi kuɗi ko daraja ta kowani commodity, farashin kowani abun da zaka saya ya danganci demand ne da supply, saya da sayarwa. To idan mu nairan mu, in mu Nigeria yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke, to dole ne wannan ya rauna na ƙarfi da darajar nairan mu. Amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje, muna exporting kaya waje, to kaga mu menene dala da zamu samu ko kudaden kasan waje za su yi yawa, to wannan zai ingantar da nairan mu, ya karfafa ta, ya bata daraja. To yanzu ta ina zai yiwu yanzu a samu wannan, tunda gashi yanzu a Kano kawai gefen sharaɗa
akwai hanyoyi da za a bi. Hanyoyi na farko, kamar lokacin da su Central Bank suka zo mana lokacin da zamu wanke shi shugaban CBN da mukarrabansa a matsayin shugabanci, na ba da hanyoyi guda uku. Hanyoyin guda uku da za yi wanda zai taimakawa ba wai naira kaɗai ba, ƙasar ma gabaki ɗaya. Na farko shine a dakile, a toshe ƙofofin da ake wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Idan aka toshe wannan ƙofofi, na farko kenan. Na biyu, akwai bangarori duk duniya da ka sani, duk inda ka sani a duniya ba kasar da bata ba wa noma tallafi. Akwai shekarar da kasar Isra'ila ta saye kwai gabaki ɗaya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa zai kare darajar shi. Gonarta ta saye shi ta dauka ta zuba a teku, aka zuba wa kifi ya ci. Wannan an yi ne domin a taimaka wa manoman makiyaya masu kiwon kaji na Isra'ila. Babu dalilin da gonarta ba za ta saka kuɗi bangaren gona ba, kuma bangaren gona musamman wani bangare da muka manta da shi wanda kuma shine sirrin noma, extension services. Wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da su baban waye yake wanda ake mana majigi a nuna auduga, a nuna a kawo iri a gura a maida, to extension services sune wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati. Sai an gyara wannan. Na uku, sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotanmu. Wannan ba haka nake nufi ba, amma abinda nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama government to government transaction ne. Gwamnatin Niger muna buƙatar ton metric ton 2500 ko 10000 na gero muna so gwamnatin Najeriya ta kawo mana amma ba kowa ya dauka a zo kasuwa a dora a mota a fita da shi ta daji ta kekuna tawa wannan ba daidai bane ba kasar da za ta yi da wannan abu na karshe tallafi mafi sauki ga manoma musamman masu noma wanda an san manyan manoma ne tallafi na wajen kayan noma tallafi na wajen bashi in an tashi ba da bashi babu kasar da zaka je ka aishi bashi ka biya kashi 8 ko 9 mu murna ma muke a ce an bada wai single digit loan kasar Singapore tun shekara ta 1974 kudin ruwa na rance bai taba haura kashi 2/3 2.3
akwai abubuwa biyu da suka rige gaba tattalin arziki da zamu bari mu shiga har hatsaro na farko shine Najeriya ta zama katutun bashi kullun karin basussukan Najeriya in ka dubi basussukan da ita kasar take dauka da wanda jual misali jihohi yanzu bashin Lagos kada ya kai wajen biliyan 800 wani abu da 7 jihar ka ta shiga ta ce mafi kankancin cin bashi so kun cancin cin yabo a ga wannan su ne da bashi kamar biliyan
calculator da sarawa ba
yasa kuna da
kun bi mu ai jiba
kun fi su bashi
a cikin lowest mun da 40 da sunan kasan ma bashi
to me yake me yasa ake ta cin basu suka ana cewa Najeriya ita ce ta wa arziki kuma ga dimbin mutane ga wannan albarkatu da Allah ya albarka me yasa kullun Najeriya take cikin bashi ne
ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne kuma a tsayaman Alhaji Mustafa babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi America ta fi kowa bashi a duniya amma abinda ake nufi nan ba bashin bane ba cin bashi bane laifi amma me ake yi da
shi kudin
yawa
to me yake da kudin ne da
ake shi ne idan cin bashi ba shi bane laifi amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin ayi amfani da shi ta hanyar da ya dace kuma an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa gwamnatin da ta shude karkashin Central Bank na Nigeria godin MFA under Anko Boros ba irin kudin da ba a fitar da shi ba yau committee din na binciken da muke yawancin kudaden sun tafi hannun wayansu ne daban ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba tad mai noma na can kasa in ba shi da gata ba wanda zai bashi kudin amma kudin ana cewa ne an dauko don su kudi zai shiga hannun mutane daban wanda ba su ba ma noman suke yi ba zaka ga an ko borrowers an je an dauki kudi an ba wani kila mai safa mai harkan mai ko an ba mai harkan wani
abu wata sanata wadada zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin Central Bank yana cikin korafi da nayi da kuma kukan da nayi wanda nace kar mu dauka dan akwai matsala a cikin misali idan Gordon Emefiele an bashi kudi ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili bane wanda zamu ce zamu daina an ko borrowers sai mu duba menene matsalolin ta ina sai mu toshe wayannan kofofin hayyo har gobe na ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kudi harkar noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wayansu ma kudin su suka dauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa in billions of naira ga sunan ko ina ka duba a kasan nan amma yau saboda an bude boda an bude dama kuma Central Bank tana bada kudi wajen shigo da shinkafa wannan ya raunata mutun ya dauki kudi biliyan 25 ga sunan Alhaji Dahiru su Isa Gerawa ga sunan da yawa wannan mega millions ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa trailer 20-30 sun saka kudaden su ba kudin banki ba fa kudin su suka dauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati bata tsaya ta tsaye da kafar ta wuri guda ba to za mu dinga samu wannan matsala zan baka misalin loan da ake yi idan ka dauki kamar wayannan kai samplin wayannan millions din kamar mutum 100 ma ka ba su bashi naira biliyan 10-10 idan ka ba su naira biliyan 10 kuma ka ce su noma hekta 10,000 kowace jiha inda wannan mil din yake a ba su hekta 10,000 kowannen su zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka 10,000 na shinkafa samfira 10,000 ne shinkafa samfira ina zuwa Alhaji Ali 10,000 ne shinkafa samfira kudin ta ya kai naira trillion daya ko ba komi ba da masu dako da masu murjita da masu kaita kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga kasa yana da yawa so ni bashi ba laifi bane ba kamar yanda fada a bada bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yanda in an tashi baka bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shine amma dukkan wani program sunan yana da kyau
na da aka cire telephone mai